sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Danon da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Bayan kun gama jin labarin duniya,
a kanmu da jira fuka kai inda za ce mu samu state police ba, domin in ya kawo state police yanzu akwai wadansu politicians da gwamnoni su zama da too powerful za su ɗauki state police nan su use nasu anti-defense a proposition.
Tsohon kwamishinan 'yan sandan jiha Lagos Abubakar Tsab a kan batun ƙirƙiro ko kuma kafa rundunar 'yan sandan jiha da Majalisar Wakilan Najeriya ta fara muhawara a kai. Muna da ƙarin bayani kuma a kan wannan batu, muke son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar Congo waɗanda ta ce suna da hannu a taɓarɓarewar demokuraɗiyya da haƙƙoƙin jama'a a ƙasar. Ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje a Baitul Mali ko ma'aikatar harkokin kuɗin Amurka ya faɗa a wata sanarwa yau Laraba cewa ya garkama takunkumi akan kwamandan shiya tsaron ƙasa ta ɗaya ta Congo Kinshasa, General Gabriel Amisi Kumba, wanda ake kuma kira da sunan Tango Ford, da Manjo General John Numbi Banza Tambo, tsohon Sufeto General ɗin 'yan sandan ƙasar. Amisi, wanda jigo ne a fadar shugaba Joseph Kabila, ya samu ƙarin girma a matsayin da yake a yanzu na kula da harkokin tsaro a Kinshasa da yammacin Congo, duk da dakatar da shi da aka taɓa yi a matsayin sojan ƙasar, saboda rahoton gungun wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2012 da suka zarge shi da samar da makamai ga masu farauta namun daji ba tare da izini ba da ƙungiyoyin tsagera da aka sani da tada zaune tsaye. Amma rundunar sojan Congo bata taɓa gurfanar da shi gaban kotu ba. A shekarar 2008, a ƙarƙashin jagorancin General Numbi, wato General Numbi, ƙungiyoyin da ke kare haƙoƙin bil'adama sun zargi rundunar 'yan sandan Congo da yin amfani da ƙarfin soja a kan wasu masu fafutukar samun 'yancin siyasa a lardin Basu Congo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi allawadai da hare-haren da aka kai kan manyan asibitoci guda biyu a unguwannin da ke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo, yana mai cewa hakan laifin yaƙi ne. Wannan jawabin ya zo ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi barazanar cewa Amurka za ta yanke duk wata alaƙa da Rasha a kan Siriya har sai lokacin da Rasha da Siriya suka daina kai hare-hare a kan birnin Aleppo. Ɓannar da hare-haren suka yi ta sa an dakatar da yin aiki na ɗan lokaci a asibitocin, abin da ya ƙara kawo tsaiko wajen jinya marasa lafiya a birnin, wanda ya fuskanci hare-hare masu muni a cikin shekaru biyar, wato fiye da shekaru biyar da aka yi ana faɗa a ƙasar. Asibitocin M2 da M10 na wani ɓangaren Aleppo da ke hannun 'yan tawayen da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman Malaysia, wanda ya faɗo a gabashin Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014, an harbo shi ne da makami mai linzami da aka kai ƙasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fidda yau Laraba ya tabbatar da binciken da hukumar nazarin haɗura ta ƙasar Netherlands ta gudanar a can baya, wanda ya nuna cewa jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 an harbo shi ne da makami mai linzami samfurin biyu ke ƙirar Rasha, zargin da Rasha ta musanta. Mr. Wilbert Paulsen na rundunar 'yan sandan Netherlands ya ce akwai hujjojin da suka nuna cewa 'yan tawaye masu goyon bayan Rasha sun buƙaci a kai wannan makamin mai linzami da ake harbawa a sama, kuma an samu bayanin isarsa a Ukraine. Babban mai shari'a na ƙasar Netherlands, Fred Westerbeek, ya ce masu gudanar da bincike sun gano mutane kusan 100 da ake zargin cewa watakila suna da hannu a harin makami mai linzami. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabanni daga sassa daban-daban na duniya na bayyana jimamin rasuwar tsohon shugaba kuma Prime Minister ƙasar Isra'ila Shimon Peres wanda ya shekaru 93 a duniya. Shugaban wanda tun kafa ƙasar yake yi mata aiki ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa. Peres ya gamu da shanyewar barin jiki mai tsanani makonni 2 da suka wuce. Ya rasu yau Laraba a asibitin da ake kira wato a asibitin da ke garin Tel HaShoma. Ya rike kusan duk wani babban mukami a siyasar Isra'ila, ciki har da zama Prime Minister har sau 2, zama shugaban ƙasa da ministan tsaro da ma ministan harkokin wajen ƙasar. Mr. Peres da dan majalisa ne a tarihin Isra'ila inda ya rike kujera a majalisar ƙasar na tsawon shekaru 48.
Maryam Dauda ta karanto waɗannan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Najeriya ta fara muhawara akan yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin shugaban ƙasa ya ƙirƙiro rundunar 'yan sanda a dukkan jihohin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya zanta da tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Abubakar Tsab akan wannan batu.
Akanmu da jira fukakai inda za ce mu samu state police ba, domin in aka hau state police yanzu akwai waɗansu politicians da gwamnoni su zama da too powerful za su ɗauki state police nan su yusu nasu a intimidating opposition. Zai daɗa raba ƙasar nan. Lokacin da buke da state police police a Western region sai su gane kowane mutum a madomin su samu umarni wajen gwamnatin Western region ba za su yi komai a kai ba. Kuma lokacin da aka soma maganan raba ƙasar nan maɗaɗar Biafra, polisemu da suke Enugu East gaba ɗaya sun zama very loyal to Ojukwu. Abin da ya faɗa ce su yi shi suke yi, shi ne suka samu dama har aka samu session aka samu faɗa yaƙi da abin nan. State police in mun waye sosai state police zai yi, to amma yanzu haka babu waye ba. Akwai 'yan politician namu wato masu iko sun yi za su ɓata ƙasarmu, za a samu faɗa na banza-banzan nan. Don haka 'yan majalisa suna nema abin zai kyauta musu kansu ne, abin da su suka zai abin da ke nan isa proper ko kaɗan.
Ya za ka kuma kwatanta haka ga su ma zargin da ake wa 'yan sanda na cin hanci da rashawa, su ma na tarayyar suna yin wannan idan lokacin yaya kike ganin abin zai shafi 'yan sanda wanda na jiha da ake tunanin ƙirƙirowa?
To su daga abin nan daga maka za a kawo su su zo su yi aiki 'yan sanda ƙasar nan, su ma suna za su ci hanci ko an ɗauki mutum da ko ina an kawo shi a cikin nan. In baka biya shi albashi mai kyau ba, ka ba shi alawansu nashi ba, ka ba shi bariki mai kyau ba, dole ka ba hanci. Don haka ne ina gani za a kawo tashin hankali ne sosai in an ce ba samu state police. Ba mu kai in za mu samu state police ba. Na ga yanzu mata ga mutum domin shi gwamna sai ɗauki 'yan sanda. Suna gajinsa, suna gajin matansa, suna gajin 'yan uwan matansa, suna gajin 'yan uwansa. To in state police za su ce commissioner police na state din sai kai min kaza kai min ka kama wannan ko ka saki wannan, abin ba za mu samu justice a ƙasar nan ba.
Ana maganar su kansu jami'an 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya ba su wadatar ba, wato ba su kai yawan waɗanda ake buƙata domin kula da tsaron lafiya na Najeriya ba.
'Yan sandanmu a ƙasar nan lamban da ya kamata a ɗauki 'yan sanda ba su kai ba, to wannan laifin federal government ne, domin akwai mutane da yawa masu neman aiki ya kamata a ɗauke su aiki a ba su uniform a yi musu training. Annan kuma in an mai labin nan a state police wato irin political talks 'yan iska 'yan adawa ɗin na party su za a ɗauke su a sashen 'yan sanda. Kuma commissioner police na state ɗin bai da job security, in yabu kaɗan za su iya su kore shi.
Yaushe kike ganin Najeriya za ta kai ta yi waɗannan 'yan sanda na jiha?
Wato lokacin da muka waye muna da haƙuri muka yarda da Allah lokacin ne za mu iya mu samu. Yanzu kowa abin da ke so sai ya samu kamin samu, kuma ga abin da ke aukuwa lokacin mulkin Buhari ɗin nan ba. Mutane da suka saka kuɗaɗe da yawa yanzu da muke ɗin nan in an ce a kawo state police wallahi mun shiga cikin babban wahala. Amma su wan zaɓe su zuwa na shi asambili so su fasa za su gani watakila cikin rayuwarsu za su gan evil na state police.
Tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Abubakar Tsab akan batun ƙirƙiro ko kuma kafa rundunar 'yan sandan jiha, batun da ya sake tasowa kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya aiko da rahoto. batun da ya kwanta bayan da aka yi muhawara a taron ƙasa da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya kira a lokacin.
An samu bambancin ra'ayi tsakanin masu gani lokacin yin waɗannan jami'an a matakin demokuraɗiyyar Najeriya bai yi ba don gujewa son zuciyar jami'an siyasa. Akwai kuma masu ganin da ɗan gari kan ci gari a muhimmancin ƙirƙiro jami'an da suka san lunguna da ɗabi'un al'ummar yankunansu. Wannan muhawara dai ta kai karatu na biyu a gaban majalisar wakilai, kuma ta zo daidai da wata muhawarar ta neman amincewa da dokar ƙirƙiro rundunar zaman lafiya, wato Peace Corps. ‘Yan majalisar na ganin ƙirƙiro rundunonin zai samar da ƙarin tsaro da ayyukan yi. Shugaban kwamitin labarun majalisar wakilan Abdulrazak Namdas ya ce akwai sauran dogon aiki ma ga ƙudurin dokar damar ƙirƙiro 'yan sandan na matakin jihohi.
‘Yan sanda taraya gaskiya suna da kokari, amma fahimta yanzu a baka misali, in yau za ka je Borno, ai akwai JTM a Borno. JTM dai ba police bane, samare ne wanda suka taimaka da isura iya fito da 'yan Boko Haram, su suka san lungu, suka san yan uwansu, kuma suna aikin nan tare da police din taraya da kuma sojoji. To duk abin da za a yi a samu sauki tana da kyau. Sai dai abin da nake faɗa ba wai domin faɗa a zaure kawai ya zama doka ba. Wannan yana cikin abin da dole ne yana cikin sai an yi gyara a cikin kundin tsarin mulki ta Najeriya wanda muke kan shirye muke kan gyara. To wannan kuma akwai lokacin zai tafi har sai shugaban ƙasa ma ya amince. In ya yarda in an gama an tura in ya amince to zai zama wannan. To shine abin da ake kokari an kawo ta a majalisa amma yau din ba wai an yanka hukunci a kai ba. Sai za kai a ci gaba da muhawara a kai.
Wani dan sanda da bai bari na ambaci sunansa ba ya ce da haihuwar yoyo ga wannan lamarin gwara ɗaɗe kwakwara.
To ai ba sanin lungunan jihohi ba ne shi ne maganan ba. ‘Yan sanda yanzu a waɗanda suke a ƙasa gabaki ɗaya kayan aikin da ya kamata suna da shi a kowane lokaci ba su da shi. Idan ka sami police station ko an ce da abun da ya faru gashi-gashi kame ‘yan sanda su je wurin sai an nemi wani abu ko kuwa mota ma ba mota mai kyau ba sai an tura motan kame a tashi a ce wai za a je domin a sauri abun da yake tafiyan din an riga gama yin shi. Cikin ‘yan sanda wayanda suke cikin jihohin ai idan akwai kaya aiki kam babu inda dan sanda ba zai iya sani ba.
Masana tsaro na nuna ‘yan sandan tarayya da ake da su yanzu ba su wadatar ba. Ba da dama da shugaba Buhari a watannin baya na ɗaukar ƙarin jami'an ‘yan sanda 10,000 ya jawo cike takardar neman aikin daga matasa kusan miliyan ɗaya. Da hakan ya kai jami'ai ma suka kama masu neman 150 don laifukan takardun ƙarya da sauran laifukan da ba a bayyana ba. Hakan kuma na nuna buƙatar neman aiki ne kowane iri ba tare da tabbacin iya gudanar da aikin ko sha'awar aikin ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A shekari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba za ta tashi.
Yau wani shege za ya tada ta, yanzu ‘yan sanda su kama shi, in ya yi sa'a su kera shi, in kuma babu sa'a su kulle shi.
Dawa ya zan yi ta ɓarga za a sosai su da ai na san ku ‘yan sanda.
Ai na ƙyale mutum ga aiki ne dibo banda ta ɓarga za ta yi. Su ne ta sanin su kama ka, kuma sai ta kilasta, sai kama ku zai su gane ka.
Masu sauraro a kan batun ƙirƙiro rundunar 'yan sanda muke son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya an jima kaɗan.
Saboda kaza ni na tambaya hana a yanka ta na san da saboda kaza ni na tambaya hana a yanka ta sace ka daka ta ganga o magana ta ƴan sanda mallam bari ganin su ka san su a nan da dukkan dole yi sun zuwa su kai da ƴan kwazo kuma dan zuwa su kai su kama ka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 26 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 2 2 2 5 2 6 5 5.
To gashi da buɗe layin mun samu kira daga Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Wannan naji ishu inda kuke magana na maganar riban yan sanda ne, magana Alhaji Abdulkadir Bahiri. A gaskiya maganar cewa wai kowane fice da ɗigi yan sanda su gaskiya ɓata ƙasa ne kuma raba ƙasa ne. Domin abin da ya sa saboda a yadda Najeriya take yanzu, wai a ce za a ɗigi yan sanda kowane fice gaskiya ba zai yi. A yi dai ƙoƙari a sake ɗiba yan sanda su zasu ƙasa, kuma a ba su kayan aiki, kuma a ba su dukkan abin da ya kamata na haƙƙinsu, kuma a kula da su kamar da Janar Buhari suke ƙoƙarin yi. Shi ne ya fi sau a Najeriya yanzu, amma ba maganar su su ba. Na gode, magana Alhaji Abdulkadir Tahir Sidin Wada Zaria.
To mun gode Alhaji Abdulkadir daga Zaria, bari mu yi jihar Niger. A'a, ka kashe rediyon ka, ka kashe rediyon ka tukunna dan Allah. To muna jin ka.
Ina magana da injiniya.
Har yanzu rediyon ka tana kunne ne, ka kashe.
Wato a hakika nan gaskiya aikin banjo yana da amfani ƙwarai da gaske, domin an samu shigo da mace gaba ne a nan Najeriya.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Naja, bari mu jihar Plateau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna
jin sunana Hassan Salihu, sunana Hassan Salihu Muhammad daga Kukawa.
To muna
kuma Kano, jihar Plateau.
To muna jin ka Malam Hassan.
Menene ina ban san menene kuke magana kan ra'ayin shi ba?
A'a, baka sani ba, shine ka kira, ana magana ne akan batun kirkiro kokarin da wasu suke yi na ganin an kirkiro yan sanda amma na jihohi. Shi ne muke son mu ji ra'ayinku.
Gaskiya idan da za a kirkiro.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, daga Jega ne ko?
Wani lokaci yan majalisa suna yin wani tunani nasu kamar na buguwa. Domin babu wani tunani mai amfani ga cewa kirkiro yan sandan jihohi, wannan ba da dama ne ga ta'addanci. Domin har yanzu muna da yan sanda wanda wani lokaci ayyukan nasu za ki ga kamar daba-daba suke, kamar ba karantawa suka yi a tsarin mulki ba. To irin wannan idan aiki ya zarce, idan aka ce a kirkiro yan sanda na musamman, to an ba da dama ga wata hanya ta bore, wata hanya ta kirkiro 'yan tawaye, wata hanya ta raba kan ƙasa, wata hanya ta yin amfani da 'yan sanda don cimma burin masu neman lalata tsarin ƙasa baki ɗayanta, saboda haka barazana ce ga zaman lafiya.
To dawa mukai magana.
Ibrahim Malam Ango bakin tasha Jega.
To mun gode Malam Ibrahim daga Jega, bari mu Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Muhammad Hassan.
To
Mahmudo daga Zaria. Wannan ra'ayi da ake cewa na yan sandan jihohi, wato ra'ayi ne wanda yake ba zai taimake mu ba. A yanzu ma halin da ake ciki hali ne wanda yake na ba san inda aka nufa ba. Don idan aka ce za a ci gaba da irin wayannan abubuwa, to ba zai kai mu ga nasara ba. Illa dai a yi kokari a gyara wayanda muke da su. Wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode Alhaji Muhammad daga Zaria, bari mu Sakkwato Birnin Shehu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Kabiru Abubakar Balan yake shagaru lokar gwamnati Sokoto State tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Kabiru.
A ra'ayina akan wannan hoɓɓasa da ake son a yi ta kirkiro ga 'yan sandan jihohi, gaskiya idan aka yi la'akari da irin rashin aikin yi ga matasa, abu ne wanda za a iya cewa ya zo daidai lokaci. Amma akwai abinda zai iya kawo wasu matsaloli idan aka dibi yadda ainihin gwamnoni da sauran ciyamomi da dai sauran suke amfani da 'yan sanda, ma waɗanda an na ƙasa baki ɗaya suna ainihin cin karensu ba babbaka. To ya kamata a ce idan dai za a ba su ikon gashin kansu, to wannan abu muna ainihin maraba da shi, kuma muna addu'a Allah ya sa alheri ciki. Muna fata su 'yan majalisa za su amince da wannan ainihin ƙuduri, idan har zai taimaka wajen rage aikin yi za a kuma shi ba don a kuntata ma 'yan adawa ba da sauransu. A tashi lafiya. Mai magana Kabiru Abubakar Bello, yana shagarar lokar gami.
To mun gode Malam Kabiru daga Sokoto Barin mai Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajji Halima Joron.
Muna jinka.
Aminu ne dan Katsina gasar local government Taraba state a dan Anacha.
To muna jinka, me ra'ayinka?
Ra'ayin mu gaskiya mu ba mu goyi bayan kirkiro wannan 'yan sanda ba na jihohi gaskiya, saboda kin ga kamar mu nan Taraba mu muna da hannun gasar local government. Kin ga akwai maganar tsaro yanzu, in an tuturo 'yan sanda kan aka ce da jihohi ne, kin ga gaskiya akwai matsaloli da yawa.
To Malam Aminu, mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga Taraba bari mu gangara zuwa jihar Jigawa. Salamu alaikum. Jigawa, kuna ji na? To da alama a hanyar ta Jigawa ta katse. To masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jigawa, kana ji na ne? Daga ina ne?
Hello? Oh. Daga Jos.
Oh, to ya hakuri, to muna jin ka.
To a wannan program da aka yi ke saboda za a sama ma'aikata aikin anisha, amma an yi kan ka'ida.
A'a, ba a fayi ba, Malam. Ba wani program kake magana ba a yi ba.
Okay. Alama yana ji magana, kuna magana kan buɗe aikin ɗaukin ɗan sanda na jihohi.
A'a, ba ɗauka aka ce za a yi ba, cewa aka yi ana so ne a ƙirƙiro, so ba a ɗauka ba tukunna. To, bari mu je ga mutum na gaba. Salamu alaikum.
Amu alaikum salam. Barka da warhaka.
Barka ka dai.
Bashir Tela ne daga nan lafiya jiyar Nasarawa.
To, Malam Bashir, muna jin ka.
To, a gaskiya in zan mu duba yadda ƙasar nan take, ganin cewa ga yara ko matasa da dama babu aikin yi, kuma an yi makaranta an zama, yana da kyau kwarai da gaskiya a kirkiro irin waɗannan ayyukan da zai taimaka musu. Kuma yana da kyau kwarai da gaskiya a kafa doka, ko da wani gwamna ya sauka a bar su suna nan dindindin ko har abada, ba tare da wani idan gwamna ya zo su canza su ba, wannan shi ma zai canza. To haka bai kamata ba, a ɗiba su ne dindindin, don ko haka zai kawo ma matasa ci gaba sosai, za a rage zaman banza.
To mun gode Malam Bashir daga to daga jihar Nasarawa. Bari mu ya wuri. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Wa alaikum salam.
Muna
sani koli ne daga Yawuri jihar Kebbi.
To me ra'ayinka?
Ra'ayina game da kudin yan majalisa gaskiya yana da amfani, don wannan za mu samu ragowar yan makarantu wani ke digiri da kuma wanda suka kare ba samu aikin. Haka yana da amfani.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Muna kuma godewa dukkan masu sauraronmu waɗanda suka samu dama da kuma waɗanda ba su samu dama ba, amma aka ce gobe ma rana ce.
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa yanzu haka akwai mutane da yawansu ya kai miliyan 65 da suka rasa matsugunninsu. Miliyan 21 daga cikinsu ko sun tsallaka bakin iyakar wasu ƙasashe domin neman matsugunni, yayin da sauran suka barbazu a cikin ƙasashensu, amma kuma komawa gidajensu ya yi musu wahala. Ba ko je ka dawo cewa wannan matsalar ta zame ta duniya da ke buƙatar kulawan aikin jin ƙai, a wasu wuraren ma ya zame annoba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry shi ne ya ba da wannan sanarwa a cikin jawabin da ya yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 19 ga wannan watan na Satumba, salin da yake jawabi game da 'yan gudun hijira da 'yanci rani.
It is in the world's singular interests, best interests, and it is right to ensure that people who desperately need a new home whether in or beyond the boundaries of their own country.
Mutum dai duniya na so zaman lafiya to wajibi ne a tabbatar cewa mutanen da suka yi hasarar matsugunan su kuma suke cikin matsanancin rayuwa na neman inda za su zauna da ko dai cikin kasar su ne ko kuma wajenta ya zamanto cewa sun samu inda za su zauna cikin kwanciyar hankali da wadata na abubuwan da suka hada da abinci magunguna makaranta da sauran abubuwan more rayuwa kana su samu damar shiryawa duk wani abu da ka iya zuwa nan gaba alhakin samar da waɗannan ababen ko ga waɗannan mutane ya dogara ne ga kasashen da suke makwabtaka da waɗannan wanda wannan lamari ya rutsa da su sai kuma a waje daya daukar dawanin taimaka musu abu ne da za a raba tsakanin kasashen duniya don haka wajibi ne a ce kowa ya taka rawar da ya dace a ce ya taka musamman domin ganin an kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da ke kawo gudun hijira kana mu tabbatar mu hana riko da ra'ayin riƙau kuma mu mutunta ƴancin bil'adama haka kuma mu marawa shiri ko manufar kwararan mutane da ke kan hanya baya yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan ƙuduri na ƴan gudun hijira da ƴanci rani wannan ƙuduri dai manufarsa shine ya ƙarfafa yadda za a tallafa wa ƴan gudun hijira da inganta rayuwarsu ta hanyar samarwa yara da suka samu kansu cikin wannan yanayi ilimi na gari da kuma aikin yi ga waɗanda suke cikin wannan hali sakataren kiri ya ce duniya ta san abin da za ta yi domin ta tunkari wannan babban kalubale da ya addabi duniyan ya ce amurka na alfarin cewa ita ce kan gaba wajen jerin kasashen da suka fi kowa taimakawa ƴan gudun hijira ya ce sai dai ratar da ke tsakanin kuɗin da suke da shi domin ƴan gudun hijira da wanda suke bukata har yanzu akwai sauran rata amma kuma ya ce suna fata su yi aiki da kowa domin ganin an taimakawa ƴan gudun hijira a samar wa mata da yara dukkan abin da suke bukata har ma da mutanen da suke suna jiran hukunci kana kuma a taimakawa kasar da ke sahun gaba domin bukatar taimakon ayyukan jin kai ya ce yayin da muke ƙara neman taimako haka kuma za mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu domin taimakawa game da wannan al'amari shirin murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka
to yanzu kuma ga Maryam za ta karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama
A takaice gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar Congo waɗanda ta ce suna da hannu a tabarbarewar demokradiyya da haƙoƙin jama'a a ƙasar. Ofishin kula da kaddarorin ƙasashen waje a Baitul Mali ko ma'aikatar harkokin kuɗin Amurka ya faɗa a wata sanarwa yau Laraba cewa ya gargama takunkumi akan komandan shiya tsaron ƙasa ta ɗaya a Congo Kinshasa General Gabriel Amisa Kumba wanda ake kuma kira da sunan Tango Fort da Manjo General John Numbi Banza Tambo tsohon Speto General ɗin ƴan sandan ƙasar. Amisi wanda jigo ne a fadar shugaba Joseph Kabila ya samu ƙarin girma a matsayin da yake a yanzu na kula da harkokin tsaro a ƙasar Kinshasa da yammacin Congo da kuma dakatar da shi da aka taɓa yi a matsayin sojan ƙasar saboda rahoton gungun wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2012. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da har-haren da aka kai kan manyan asibitoci guda biyu a unguwannin da ke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo yana mai cewa hakan laifin yaƙi ne. Wannan jawabin ya zo ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi barazanar cewa Amurka za ta yanke duk wata alaƙa da Rasha a kan Siriya har sai lokacin da Rasha da Siriya suka daina kai har-hari a kan birnin Aleppo.
To masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake mana fatan alheri a huta lafiya.